بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar 18 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 wanda kuma yazo daidai da lissafin 18 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2025 daga masallacin Juma'a na Area 8 a nan yankin Garki cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja matashiyar tattaunawar mu a yau ita ce kwalliya da tsafta a mahangar shari'a na san mun shajin ana cewa tsafta cikon addini kuma ana jan hadisi da yake bai inganta ba annazafatu minal iman tsafta na daga cikin imani da wani hadisi wanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله نظيف يحب النظافة إن الله كريم يحب الكرم وانا دو لنا حديثا بس إنغانتا با أما الأمر سبتا ينا دا تشكين سننن الأدو دا مسلم شي يزو دا كرففا وأكمس نبي صلى الله عليه وسلم يأي ما غنغنو دا يوا أيو كان شكو مسلون يد يدا مدى الأمر سبتا har ma ake ganin cewa musulmi wanda yake kula da tsaftar mahallinsa da tsaftar jikinsa da tsaftar suturarsa wannan da gurgurdan haka ake gane gurgurdan hankalinsa da hangen nesansa da sanin mutuncin kansa da gurgurdan kuma yadda yake yin sakaci da tsaftar mahallinsa da tsaftar suturarsa da tsaftar jikinsa da gurgurdan da za a dauke shi cewa bai san ciwon kansa ba duk matar da zaki je gidanta kiga gida babu alamar shara babu alamar an yi mopin din nan kika taka ki ji danko kaman kin taka cingam in kika zauna ki ji wuri na wari kaman kin zauna akan bola ai dole ki dauka wannan bata san ciwon kanta kuma shine sunanta ballaga ba da bata san ciwon kanta shine sunanta ko baka da wani suna sai wai a cikin abubuwan da musulunci ya karantar akwai kulawa sosai da tsafta alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa idan dayanku idza staiqaza ahadukum min nawmihi idan dayanku ya tashi daga bacci da asubahi kada ya sa hannun shi a cikin abin alula har sai ya wanke hannu saboda kula da tsafta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa da ba dan kanna tsanantawa al'umma ta bada na umarce su da yin asuwaki sanda za a yi kowace sallah wato wanda ma suke kansu kallon yan gayu ai ina jin suna yin brush so biyu ne kawai da safi da kuma da maraice ko amma musulunci mustahabi ne a ce kowace sallah sai kai sai ka wanke bakinka banda kurkurar baki ya zama kai amfani da asuwaki kuma kamunci shi wajen wanke bakinka sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin abinda Allah ya kawata mini abinda nake so a cikin duk abin duniya duk abin da mu muke so zai da lillahi hubbu shawati min al-nisa'i kaza 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 da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba sa gaban shi amma akwai abu daya da aka san baya wasa da shi shine turare yace Allah ya sa mana san turare da kuma san mata na sura kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da turare baya mai da hannun kyautar turare baya duk sanda kame ta yin turare zai ansa ya shafa har ma ya kasance a cikin garin Madina akan gane cewa yanzu nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan wajen saboda turaren shi da yake bari a baya duk inda ya wuce sai ya bar kanshi sadaka in aka akwai kanshi da ran za ce yanda aka yi annabi ya gojan nan wani lokaci gashin sa har yakan yi jajaja ya rine saboda yawan turaren da yake shafa gushi wato har turaren ya canza kalar gashin daga baki ya dan yi jaja haka wato kamar yayi stain so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da tsafta ta wannan fuskar haka jiba irin wankan da aka shar'anta a musulunci wankan juma'a wankan janaba wankan tsarkin haila wanka na tsarki na nifasi wankan gawa duk waɗannan wanka ne saboda a samu tsafta hata da gawa da za a je a rufe ta so ake ai mata tsafta ai mata kulliya a sa mata turare a sa mata sabon kaya ai mata wanka kafa uku kafa biyar kafa bakwai duk wannan yana nuna mana wato abinda musulunci ya ba da muhimmanci dangane da al'amarin tsafta saboda addinin musulunci addini ne na tsafta duk abin da ake kira da suna tsafta a al'adance a likitance a kula da environment kula da wuri wannan muhimmi ne a yi shi musamman wuraren da mutane suke rayuwa kamar cikin gidajensu da makwantansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda mutum ya zo kwanciya ya karkade inda zai kwanta duk sanda mutum zai ci abinci ya tabbatar ya wanke hannunsa inda hannu zai ci inda cokali ne ya tabbatar cokali yana da tsafta kwanan da za a zuba abincin a tabbatar yana da tsafta duk wannan ba wai mujarradin feleke bane a gayu ne na musulunci da tsafta ta addini wanda bai kamata mu bari har sai turawa su zo sun gaya mana hakanan in an je banɗaki an biya bukata ake so mutum ya tsarki ya tsarkake al'aurarsa kuma ya tsarkake hannunsa da ya tsarkake al'aurarsa duk waɗannan sai su gaya mana yadda musulunci ya ba da muhimmanci game da al'amarin tsafta to sannan ku kuma iyayenmu mata a keɓance kuna da ɗabi'a ta musamman da musulunci ya recognizing ɗinta ita ce abin da ake ce ma kwalliya kwalliya tana gaba da tsafta tsafta shi ne a cire duk wani abu na datti ko ƙazanta ko abin ƙyama ita kuma kwalliya ita ce a yi shiga ta musamman wanda za ta ba mutum wani binnan feel of confidence wani ta sa mutum ya ji cewa yanzu yana ya isa ba kamar yadda ƙaruna Allah yake cewa fakara da ala qaumihi fi zinati ya fito a cikin mutanensa a cikin kwalliya irin kwalliya da mahaya doki suke to mata Allah madaukin sarki ya recognize din cewa su wasu halittu ne na musamman wanda kwalliya tana cikin ɗabi'arsu wanda Allah yake faɗa a cikin zukhruf yake cewa aw man yurashu fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin lokacin da yake in ka yake mai da martani ga kafirai waɗanda suka waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha suka ce ai mala'iku ƴaƴan Allah kuma mata ne kaga ƙarya wata saman wata mala'iku ba ƴaƴan Allah bane lam yatakhil walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah bai da riki da ba bai da abokin tarayya a sarautarsa mala'iku bayinsa ne na musamman masu masa ayyuka amma mutanen Makka kafirai sai suna cewa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma wai dukkan su mata ne zuriya wannan magana mummunan magana ce sai Allah ya musu da martani to shine a cikin martanin sai Allah yake cewa aw man yunashshu fil hilyati yanzu nan za su zaɓar wa Allah ƴaƴa su ce ƴaƴan shi waɗanda aka taso da su ne a cikin kwalliya ana karantawa da yunashshu shine karatun mutanen Makka su Abu Amir suke karantawa da yunashshu da su Hafsu da shi kufi ne amma shi ma yunashshu yake karantawa amma galibin mutanen kufa suna karantawa da afaman yanshau wanda ya taso mutumin da ya taso a cikin kwalliya wa huwa fil khisani ghayru mubin wanda kuma baya iya jure gaddama ko da mace tana da gaskiya in ana musu ana gaddama bata iya jurewa yanzu Allah madaukin sarki ya faɗa mana wannan ɗabi'a ce ta ƙiyamaci kuma haka muka gani mu mutane a cikin dukkanin al'adun mata na kowace al'umma kawai ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma irin abinda suwana suke yi a matsayin kwalliya ta yi a gurin suwana ba kwalliya ba ne yanzu akwai mutanen da suke huda leɓe nan saman leɓe a huda a sa wani abu kaman barima haka ko ɗan kunne irin abin da ake ce ma dan kunna matsiyaciyar uwa mai cycle din sai a huda sama a huda ƙasa kuma cikin kwalliya ne kamar yadda wasu suke huda hanci cikin kwalliya ne wasu kuma ba sa yi akwai al'ummar da ko a nan ƙasa akwai al'ummar da ko kunne ba sa hudawa har yau mata ne kuma ba sa huda kunne kin ga ya bambanta daga wasu al'umma zuwa wasu akwai masu saka kandi a kansu da sunan kwalliya akwai masu saka dan kwali akwai masu lilliɗi ko wadanne da gurgurdan irin al'ummar da gurgurdan irin kwalliyar da suke so za mu yi kokari ne wato a cikin wannan tattaunawa mu yi ishara zuwa ga wasu abubuwa da musulunci yake horan mace ta yi ko dai ita kanta ko kuma da ita da maza duka a matsayin tsafta da kuma wadanda ya halasta mata a matsayin kwalliya da kuma wanda musulunci ya ja layi ya ce banda kaza daga cikin abubuwan da suke cikin lissafin ayyukan tsafta wanda musulunci ya horar da mutane su yi musamman mazansu da matansu akwai abin da ake ce ma sunanul fitra wato ɗabi'u wanda suka dace da halitta Allah ɗabi'u wanda suke akan asalin tsarin da Allah ya halitta daga cikinsu akwai irin su yanke farce yanke farce yana cikin ɗabi'a wanda Allah ya halicci mutane akai daga cikinsu akwai aske gashin hammata da aske gashin mara da yin wanka tsarkake tsaftace jiki da wanke baki da makamantansu sun kusan goma ne amma wannan suna cikin manyan muhimmai to ba daidai bane a ce mace musulma sati guda bata yanke farce ba sati biyu sati uku wata har wata uku maximum shine kwana 40 din rashin darajarki rashin kirkinki kai wace kwana 40 da farce da gashin hammata da gashin mara duka ba a so ya wuce kwana 40 amma idan so samu ne duk mako ana so mace ko namiji ne ma ya kawar da shi saboda tabbata akan fitra wannan yana taimakawa mutum wajen rage hanyoyin shigan cututtuka jikinsa yana taimakawa mutum wajen rage tsamin jiki da sauransu wannan ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya horar game da haka daga cikin abin kyama shine a ce mace ba wai mata ba farce ba kuma ta kara da nakanci ta sa wasu zako zakon faratu haka kamar na aljana tana yawo da su wanda datti yana makalewa a ciki al'adu ne na kafirai amma za ka ga yayin mu na musulmai suna yi da irin wannan artificial nails da ake sakawa a siyo su a kanti ana sakawa wannan bai dace da ɗabi'an wato mace musulma ba sannan musulunci ya haramta wa mata aske gashin kansu sai in akwai wata larura ta rashin lafiya kamar a ce wasu ƙuraje ko haɗari accident wanda za a buƙaci sai an aske gashin sannan za a yi ɗinki ko wani ciwo dai wanda ya tasasa dole sai an aske amma haka nan kawai don gayu ko kuma don jin cewa ita gashin ya mata yawa akwai take gani gashi ya zama mata larura kullum tana fama da shi tana wahala da shi sai ta kama kawai sai ta dace to haramun ne kamar yadda aka haramta wa maza aske gemu to gashin kai a wurin mata matsayin shi ɗaya da gashin gemu a wajen maza an tambayi wani babban malami a Sheikh Muhammad Ibrahim Al-Sheikh game da hukuncin aske gashin mata na kai sai yake cewa wa amma sha'aru ru'usin nisa'i fala yajuzu halquhu yace gashin kan mata bai halasta aske shi ba yayi hujja da wani hadisi wanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito da Ibn Jarir da yake hadisin bai inganta ba amma dai da shi malamai suke hujja ba a aske gashin kai sai in akwai wani larura abinda ake so shine ki dinga alkinta shi kina gyara shi kina wanke shi kina mishi diraya kina mishi kaza kina kitsewa kina mai style iri iri shine abinda aka ce amma askewa haramun duk da yake akwai wani asari da ya tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa wasu daga cikinsu sun dinga aske gashinsu suna rage shi ya zama kamar abin da ake cewa alwafara alwafara shine gashi iya daidai kunni nasin yana zuba wanda ka san gashin larabawa wasu har kafadar su wasu kan kirjinsu wasu har kan kwankwasansu wannan normal ne a gurin balarabiya ba irin namu bane na mutanen Afrika ko sai su aske shi su dawo da shi daidai kunnansu ya fito in ya sake fitowa su sake askewa wannan malamai sun yi magana akai cewa kuma yanda ashanki dai fada cikin addu'ul bayan uzurin su shine su suna da wani hukunci da ya sha banban da sauran mata bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da sauran wani tunani game da mu'amala da namiji wala an tanki azwajuhum min ba'dihi abadan Aisha yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rusu ya bata shekara 21 kuma kaman haka domin ya aure ta shekara 9 sun tare shekara 12 a Madina ya rayu a Madina da ita shekara 10 kin ga shekara 22 kin tunda ya rusu kuma haka ta zauna har shekara sai ta shekara 67 a duniya kin ga shekara 22 fa ganiyan kurciya kin tana ganiyan kurciyar ta haka ta cinye wannan kurciyar har ta zama dattijuwa bata taba mu'amala da namiji ba saboda haka Allah ya mata wannan falalar to amma dole su suka hakura da kwalliya tunda ba wanda za su yi wa kwalliya saboda haka kima idan tsohuwa ce da kika cire rai da rayuwa shikenan sai kije ki ta abin da ke ga dama amma dai mace wacce take wato tana da miji ko tana sa ran za ta yi aure ko ta taba yin aure tana da kunciya to haramun ne ta aske gashin kanta saboda na farko tukunna matsayin shi daya da matsayin gemu a wurin maza na biyu kuma aske wan wato al'adan kafirai kafirai su ne suke sa mata su aske gashin kansu wasu ma ai musu kwalkwabo wasu ma ai musu saisaye yanda ki ga hatta a makarantu na arna yara yan secondary sai a ce sai san aske kansu sai kuma ke ki zo kina musulma ki dinga koyi da wannan shiriri ta sannan kuma koyi da maza ne har ila yau kuma duka abubuwan hanawa ne inkarin ni'imar Allah shine na farko da kuma koyi da kafirai da koyi da maza a yayin da wata take neman ina ta samu gashi ta rasa ke kuma Allah ya baki kina wulakanta shi wannan shine irony din rayuwa kenan Allah ya kyauta to sannan a lokacin da aka hana askewa an kuma hana ƙara na ƙarya a tace ana so ki baggashin ki yadda Allah ya yi shi karki ƙara wani wanda ba na Allah da annabi ba shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu alwasilat Allah ya tsine wa mata masu yin attachment din gashi wata ran sayyidina Muawiya yana khalifa ya taba zuwa Madina ziyara sai ya ga ƴan mata da matan aure suna ta yayin ƙarin gashi har an bude shaguna inda ake sai da gashin doki ne ake zuwa a yanke na isga na wutsiyar doki sai a yanke shi a gyara inda kuka ga ana ratayawa akan tiyana sai wa mata din Muawiya yasa duk aka yi confiscating wannan gashi yace duk a kona shi yazo yayi wa'azi ya nasiha yace me ya samu da mutanen Madina ba ku san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ƙarin gashi ya hana yayi tankiya a to saboda ka haramu duk da yake wasu malamai suna da wata magana mai rauni ban san ku kun taba jinta ba wasu suna ganin wai ya haramta ne kawai idan an yi dan yaudara idan an yi a cuci wato yadda zaki ƙara gashi saboda maza su ɗauka ke din ba dama ne wajen gashi tunda ake neman aure amma idan a gidan mijinta ne wai ba komai to wannan fatuwa tana da haɗari ƙwarai domin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masu ƙarin gashi da masu sana'a ƙara mutane gashi da masu zuwa su ce a ƙara musu gashi bai tantance ba abinda kawai malamai suke ganin babu illa shine abinda in an gani a kai an san ba gashi ba ne kamar ribbons da ake sakawa ko wani abu ko wanda larabawa suke ɗaura furanni na roba shine da ribbons ɗin ko kowa ya gani ya san ba gashi ba ne ko kuma idan an yi ne don wani magani kamar misali a ce akwai wani abu da za a sa wa mace kamar ta ji ciwo a kai an yi ɗinki sai kuma a kifa mata irin wannan kwandon kan saboda a rufe ciwon to yanzu ki duba ki gani yake ƴar uwa musulma yadda shedan ya riya wa mata da ƴaƴanmu na musulmai wannan ɗabi'a yanzu ƙarin gashi da duk wanda ka ganta da gashin kanti zaka iya rantsewa da abin da zai kashe ka cewa kafira ce amma yanzu zaka ga ƴaƴan musulmai da yawa da gashin kanti suna nan da shi kala kala a cikin durowarsu yau ta saka wannan gobe ta sa wancan wato ya zama ma kamar dai hula da maza suke sakawa, ita duba wane ne zai yi matching da irin kayan da ta saka. Ya kamata mata musulmai su tsoron Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa akan haka, ya kuma hana Allah madauki sarki bai halasta miki ƙara gashi wanda ba irin ba naki ba. Sai kuma abinda ya shafi sanyawa gashi wasu mayuka, wato wasu nau'i na mai wanda zai sa ya zama yayi laushi ko ya zama silki ko ya ƙara baki, to wannan duka babu laifi. Wannan babu laifi domin dama bakin shine asalin kalarsa, to babu laifi. Sannan kuma dama laushin ba wai ana yi ne don a canza mai halitta ba, a'a ana yi ne don a ji daɗin sarrafa shi, don za a yi kitso ko za a yi wani abu, za a yi fakin ɗinsa a ji sauƙi ko za a yi tsifa, to wannan babu laifi. Kwatankwacinsa kamar kwatankwacin mayukan jiki da mata suke shafawa don gyaran jiki. An tambayi al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen game da mai da mata suke shafawa, ya ce to shin in sun shafa ya suke ji? Aka ce fata tana yin laushi, tana glowing, suna jin daɗi a jikinsu, suna burge mazajensu. Ya ce wannan babu komai, tun da mata suna yin haka. Abin da yake da matsala kawai shi ne abinda idan an shafa zai canza halitta permanently. Idan baka ce a ga ta yi fara kamar bleaching da ake cewa ko whitening, ko idan wato mai duhu ce a ga ta yi haske, to wannan kuma ya zama permanently. Amma wanda za a saka kawai don fata jiki ta yi laushi ko a jiki ya jike ya yi laushi, to wannan babu komai insha Allah. Har ila yau daga cikin abubuwan da shari'a ta kalla na kulliyan mata da malamai suke magana a kan shi shine abin da na ambata: huda kunne, huda hanci, da kuma saka kaman su sarƙa ko warwaro na hannu ko na ƙafa ko na wuya ko na kwankwaso. Duk waɗannan suna komawa zuwa ga al'adar, ma'ana idan a al'adar garinku mata suna huda kunne, to ba laifi don kin huda. Idan al'adar garinku mata suna huda hancinsu ko suna sa haƙorin maka ko suna saka munduwa da zobba ko suna saka abin nan bangle a ƙafarsu ko suna saka jigida a kwankwasansu, kuma duk wanda ta yi haka sunan shi kawai kwalliya, to babu laifi a wannan. Yana iya zama abin ƙi ne ko abin ƙyama idan ya zama cewa identity ne na wasu mutanen banza. Akwai al'adun da idan aka ga mace da sarƙa a ƙafa ta sa ƙarfa a jikin tsintsiyar ƙafarta, to yana alamta cewa tana cikin wata ƙungiya ce ta wani rashin kirki. Akwai al'adun da aka ga mace ta saka jambaki jazir ɗin nan, to alama ce akan ita cewa mara kamun kai. To idan a irin wannan garuruwan ne, to sai ki guje shi. Haka nan akwai inda idan mace tana da hujin hanci, to da an ganta an ga wadda ba ta jin magana, saboda haka yana komawa ga al'adu. Akwai kuma inda mata suna saka jigida ne saboda ta dinga yin ƙara, in suna tafiya ana jin ƙaran wato waɗannan beats ɗin suna gamuwa da junansu, saboda haka ta zama walaya diribna bi arjulihinna kenan, kar su dinga buga ƙafafunsu don a san inda suka nufa. Saboda haka waɗannan duka halas ne a asalinsu, da haƙorin maka, da abin hannu, da abin wuya, da zobe, da sarƙa, da azurfa, da zinariya, da bangul, da duwaye, in dai ba bayyana shi aka yi a fili waɗanda bai halasta su gani suka gani ba, to asali halas ne. Haka nan abinda kuke cewa make up shi ne kwalliya ko shi ma ya halasta, al'asli shi ma ya halasta. Abinda bai halasta ba shi ne bayyanawa, abinda bai halasta ba shi ne yin wanda za a ga cewa wannan na irin mutane kaza ne, waɗanda ba a musu kallon mutanen kirki ko mutanen arziki, saboda ba a so mutum ya kama da mutanen banza, ba a so mutum ya kama da kafirai, ba a so mutum ya kama da fasikai. Abinda ake so dai kullum ki dinga tuna wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin sahih Muslim, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'd. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu nau'in 'yan wuta wanda har yau ban gansu ba. Nabi yace har na bar duniya hannun da Allah sai sun mai ba duniya da ya gansu ba sai dai faɗi sufufinsu daga ciki yace wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun da mata wanda suka sa sutura amma kuma tsirara su saboda suturan baya rufe abin da ya kamata ya rufe ma'ilatun karkatattu daga hanyar gaskiya mumilatun masu karkatar da zuciyar duk wanda ya gansu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'usuhunna kan kansu ka aslimatil bukhtil ma'ila kamar kan tozar raƙumi wanda ya karkace wato sun yi wani shiga sun sa wani abu a kansu wanda da an gansu an san waɗannan karkatattu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna ba yayin da za a nisanta su daga aljanna tsawon shekara 5000 ko wani abu makamancin haka to ki dinga tuna duk abin da zaki yi kake shiga cikin waɗannan kake shiga cikin masu bayyana ado ko masu tafiya kamar tsirara ko waɗanda suke karkatar da zakatun mutane wanda dole in an ganki kowa ya ganki sai ya kalle ki kuma wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa sai ya yi sha'awar ya wata mu'amala da ke wadda ba ta kamata ba Allah ya kyauta sannan daga cikin abubuwan da musulunci ya hana cikin abubuwan da mata suke na kwalliya akwai duk wani abu da zai iya zama yaudara shine kamar yadda aka hana wato ƙarin gashi saboda yaudara an hana kuma ƙarin mazaunai ko ƙarin wani abu a kirji ko ƙarin wani abu a kunkusa wanda zai na yaudara duk wannan haramun na da cewa shi ma yanzu mata suna yayin shi sosai haramun ne sawa'un ta hanyar ciko ne ko ta hanyar zuwa asibiti a je a yi sajiri ne duk wannan haramun ne hasali ma na asibitin nan za ku ga yana haifar da matsaloli da yawa daga baya mata suna zuwa asibiti a je a musu allurai don su ƙara haske ko don wai su tada hantsarsu ko don su ƙara kumari wasu kuma don su rage ƙiba duk waɗannan hanyoyi ne na shaiɗan da ya zayyana wa mata a wannan zamanin sannan kuma Allah cikin hikimarsa wadda duk ta yi wannan abin sai ga daga baya ta zo tana nadama za ta gamu da wani rashin lafiya ko wani matsala ya biyo baya ko wani disorder ko wani adverse reaction zai biyo bayan wannan ƙwayoyin ta sha ko alluran da ta yi ko abin da take so ɗin ƙiba sai ya fi ƙarfi wanda take so ko ramar ta zo mata da sabuwar cuta a ga kamar ba ta da lafiya saboda haka a kiyaye waɗannan duka ki bar halitta ki yadda Allah ya yi ki haka yake so ya ganki ki yi haƙuri da yadda Allah ya yi ki gode ma Allah da ya yi ki domin duk halittar da Allah ya yi kyakkyawa ce domin Allah ya ce yusawwirukum kayfa yasha shi yake yin ku yadda ya ga dama sannan kuma Allah ya ce game da ɗan adam cewa ya kyautata halittarsa khalaqal insana Allah ya halicci ɗan adam fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawa mafi kyan halitta saboda duk halittar da ke gani ta Allah fi mai kyau ce ba a so ka aibata ta ko kai tuhumi cewa kai ba a yi maka abin da kake so ba har ila yau daga cikin ababen da shari'a ta hana cikin wato abubuwan da suke alaƙa da kwalliya akwai cire gashin gira ko kuma lanƙwasa shi ko yi mishi wani karkata na musamman Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi ingantacce la'anallahu alwashimat والمستوصلات والمتفلجات والنامصات النبي صلى الله عليه وسلم يا يسين واغا ماسين الوشم شيني تاتو زاني da ake kamar kalangu da dace ake wa mata da kuma yanzu tatu da ake wa mata zanan wata kunama ko wani hoto wata ma sunan saurayin ta ne za a zana mata duk wannan bai da wani bai da amfani bai da kyau tatu din nan to shine alwashin tsage sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya tsine ma yace Allah ya tsine ma alwasilat masu tsara gashi wal mutafallijat da masu zuwa a tsaga musu gushiriya ba ta da gushiriya sai ta je a tankare haƙurinta dama da hagu ta yi gushiriya wannan shi ma babu kyau sannan sai ya ce kuma wannamisat da masu canza giransu sai a je a kankare giran gabaki ɗaya ko kuma a mishi wani lanƙwasa haka to wannan duka babu kyau. Sannan idan mace ta fitar da wani gashi mai kama da gemu a haɓarta ko gashin baki irin na maza, to wajibi ne ta dinga aske shi akai-akai, kar ta bar shi yayi growing. Ana samun mata waɗanda a cikin halittarsu akwai wani hormone da irin na maza, sai su dinga fitar da gemu ko su dinga fitar da gashin baki ko saje, to wannan duka aske shi ake. Yanzu shedan ya zo da mata da wani sabon salo, irin waɗannan matan har tallata su ake, ana ganin ita wannan wata ƴar baiwa ce, ta dinga fita social media ta nuna cewa ita mace ce mai gargasa irin gashin maza, tana gyara gemin nan, tana alkinta shi, kuma tana bayyana shi. To wannan ma fasikanci ne, wajibi ne ta dinga aske shi akai akai, kada a dinga ganinsa a fuskarta. Kamar yadda muka ambata, an haramta kuma yin kankara haƙuri don a fitar da wushuriya sai in akwai larura. Akwai larura da za ta saka mutum yana da wani matsala a dentures ɗin shi, kamar haƙuri ya fito wani a kan wani ko sun matsi junansu baki na ciwo, to wannan za a iya zuwa, wannan ya zama magani, za a iya zuwa a je a kankare a rage don haƙurin su zauna lafiya. Akwai saɓani da malamai suka yi game da zinariya, sanya zinare a wuya ko a hannu ko a ƙafa ko a warwaro ko makamancin haka, malamai sun yi saɓani game da shi. Amma dai magana mafi shahara a tsakankanin malamai shine halas, ita ce mafi shahara, ku ji abin da yake cewa mafi shahara a tsakankanin malamai shine halas ce a wajen mata, haram ne a wajen maza. Saboda haka idan kina da wadatar da zaki saka kuma ranki yana so, babu laifi idan kin saka ko mun tsada shi, amma dai a lullube shi kada maza su dinga gani waɗanda suke a janib. Sannan a turare, ba a hana mata sanya turare ba, amma abinda aka hana shi ne turaren da idan sun fita sun je waje, wani mutum da ke wucewa kusa da su zai ji ƙanshinsa. To me yin wannan? Zala sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna fasika. Ba mai sanya turare ta fita za ta je ofis ko masallaci ko makaranta ko kasuwa ko ma ina ne, wata ma ta'aziyya za ta je amma ta bulbula turare din da ta ji wuce ana jin ƙanshinta, to wannan haramun ne, ko mala'iku suna tsinuwa ga irin wannan macen. Saboda haka zaki saka turare da zaki fita da shi, saki saka turare wanda yake mild, wanda yake irin naku na mata ku kuma kowa sanin shi, wanda ke kadai zaki ji ƙanshinsa da kuma natsuwarsa a jikinki. Mutanen da suke wucewa ba za su ci ƙanshin shi ba, to wannan babu laifi. Akwai magana game da lalle ƙunshi da ake yi. Al-Imamu Nawawi yana cewa wa ammal khidabu bil hinna fa mustahabbun lil mutazawwija minan nisa'i lil ahadith al mashhurati al waridati fihi. Yace yin lalle, yin ƙunshi da lalle sananne da aka sani, yace wannan abin so ne, mustahabbi ne ga matar aure ta dinga yin ƙunshi idan mijinta yana so, yace saboda hadisai da suka zo da yawa akai. Duk da yake wasu daga cikin hadisan sun zo da magana akan yin ƙunshi ne a jikin gashi, matan da suna yi magashi, suna kama gefen gashinsu sai su ɗaure shi, sai su sa mai ƙunshi, kamar da ke ga ana yin irin ƙananan ƙunshi da ake yi ma yatsu, sai su ɗaure shi da leda sai ya yi ja ɗan gefen haka. To wannan wani kwalliya ne a gunsu, mazansu suna gani yana birge su. Ba na jin wata taɓa ganin wannan a nan, ba al'adar mutanenmu ba. To kuma babu laifi don an yi na hannu ko na ƙafa ko na kafaɗa ko na ko'ina ne ma ake. To sai aka tambayi Aisha radiyallahu anha, aka ce ya ummul mu'minin, ya ke Aisha uwar mu'minai, me zaki ce game da ƙunshi? Sai ta ce la ba'asa bihi illa anni akrahu, ta ce babu laifi wanda ta ga tana so ta za ta yi amma ni ba na son ƙunshi. Aka ce mata saboda mene? Ta ce li anna habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu ra'ihata, yana cikin sunan Abi Dawud. da littafin Baihaqi da sauransu, tace saboda masoyina mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyamar wannan dan warin da lalle yake annabi baya son shi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi kawai yake so. Saboda idan mijinki baya so shikenan kin huta, huta roro wakin gizo yake yaya. Amma idan mijinki yana so to shikenan fa kullun kafarki da hannunki suna hannun mai kunshi. Allah ya gama ki da wata ja'iba ke ma. Da ya kode a sake yi, da ya kode a sake yi. Sannan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da baya so yana encouraging mata su dinga yi. Wata mata ta zo wurin shi za ta anshi wani abu, tana miƙo hannunta sai ga hannunta fari sal, sai ce wannan hannun mace ne ko hannun namiji? Tace hannun mace ne manzon Allah. Tace to ina kunshi? Ina kunshi kuma haka hannu irin na maza, hannu empty haka irin na maza ne. To kun ji aka ce mustahabbi ne ga mai aure, kenan wanda ba ta da aure ba dole bane a kanta, sai tana da bukata ko wani dalili. Amma fa muna ƙara maimaitawa, duk wannan kwalliya fa bai halasta maza nagari su ganshi haka kawai ga banza ba, bai halasta ba. Duka in kin yi ma kanki ne da mijinki da ƴan gidanku wanda suke muharramanki. Saboda haka wanda take son yin kunshi tana iya yi da duk irin style ɗin da ake yayi, in dai bai zama style ɗin yana alamta kafirci ko wani fasikanci ko wata badala ba. Duk irin style ɗin da ake yi, irin na iyayenmu na da ake saka zunguru a hannu ɗin nan, shi kike so za ki iya yin shi, wanda ake zira wani ƙoƙo haka a saka a cikin lallan ya kwana, daga hannun ya motsi haka malam inda ka san mangwara ya yi sati da cirowa. To in shi kike so sai ki irin shi. Ko irin wanda suke cewa wai an taka taɓo a sa wa ƙafa duka kamar ta shiga kwata, sai ki irin shi. Kuma irin wannan da ƴan gayu da kike so a zizara a yi fulawa nan, a yi wannan, a yi wancan, a sa ja nan, a sa baki nan, a sa, sai ki je ki taya Allah ya bada sa'a. Dama duka tunda Allah ya riga ya ce yunashshu fil hiyya, duk a can kuɗinku zai ta ƙarewa. Allah ya bada sa'a, Allah ya sa albarka. Wannan shi ma ya halasta saboda waɗannan dalilai da aka samu a cikin adabiyyat na hadisai. Mun yi magana a kan jigida ko? Da cewa ta halasta ita ma in dai ba a saka don wata mummunan manufa ba. Sannan mun yi magana a kan wato sanya mai a kai wanda zai iya sa gashi ya baki siɗik ko wani abu makamancin haka, wanda shi malamai suke ganin babu laifi, domin dama baki asalin kalar gashi. Zan ƙara maimaita magana da na yi ta faɗi cewa duk wannan fa jama'a da ake faɗa cewa aka ya halasta shi kwalliya, ita tsafta ita ce ake so ko da yaushe a dinga yi. Maza da mata ana so kowa ya zama mai tsafta, domin tsafta yana cikin al'adun musulmai. Akwai wani hadisi da mutane suke mishi mummunar fassara, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albazazatu min al-iman. Albazaza shine kamar kace fitowa mutsu-mutsu, yana cikin alamar imani. Wato irin ka ga ustazi din nan haka, wani ka ganshi malam ba yadda yake kata-kata, to hadisin ba ma'anar shi ba kenan. Abinda hadisi yake nufi, wanda Allah bai bashi wadatar da zai yi kwalliya ba, to kar ya ji kunya fitowa da iya abinda Allah ya bashi. Iya abinda Allah ya bashi ya kai ya ji kunya ko nauyi na ya ƙi saka iya sutura da Allah ya bashi. To wannan haƙurin da ya yi, ya wanke ya saka iya yadda yake, wannan jure ita ma alamar imani ce. Wato bai je yana cewa dole sai ya yi irin na wani, ko kuma irin yadda mata suke yi, wata saboda ba ta da irin kayan da ake so a saka a wajen wani biki, ta gwamace ta haƙura da zuwa wannan zumuncin. Akwai da ba ta zuwa anguwa saboda kada a ga irin kayanta ba su kai ba. Akwai wadda za ta ƙi zuwa lecture a cikin university saboda ranar ba ta da kaya gogagge, ko kuma ba ta riga ta an so kayanta daga gun wanki ba. Kuma wanda ta saka jiya ba ta so a ganta da shi yau. Wannan shi ne abin da aka hana. Wannan takalluf kenan, ɗaukar wa kai Kano ba gamu. Amma al'aslu shi ne mutum ya zama yana da tsafta, yana da kyakkyawan kama, kuma in ya zo cikin mutane ba za a ji jikin shi na wari ko a ji annakiya, ko in ya buɗe baki a dinga toshe baki ana jin ƙwallafin amai. To duk wannan babu kyau, wannan ba al'adar musulmi ba ce. A ƙarshe, mata muminai ga abin da Allah yake ce musu. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الله يجزي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الله يسكي تشوا ولا يبدين زينتهن إلا لبؤلتهن أو آبائهن أو فلان أو فلان أو فلان كرشي الله يسكي تشوا ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن الله يجزي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يجزي ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama turamun ne kai ko Allah kun turamun ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce wa mata mu'minai kullil mu'minati in kike da ke mu'minati to da ke yake idan kuma kina ganin ke ba mu'mina ba ce to shikenan sai ki rima kanki wani sunan Allah ya ce yaghudna min absarihin su dinga kasa da ganin su su dinga kurawa maza ido akan titi ko a tv ko a social media ba kyaftawa ba kyau yanzu da min absarihin nan zama ce tana da kunya wanda in ta hada ido da ɗan namiji za ta kauda ido ba wai ce maka kuru haka kamar tsira ya ga tarko ba Allah ya ce wa hafadna furujahunna sannan su kiyaye al'aurarsu kada a same su da wani abu na fasikanci na zina ko maɗugo ko makamantansu Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada su dinga bayyana kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana ba da sani ba na farko kenan wato kin lullube duk jikinki amma da kika zo hawa mota aka ga shara baki ko kika zo kika daga hijabinki zaki fito da kudi a jakanki aka ga hannunki ko aka ga kala a tamfarki to wannan babu yadda aka iya wannan amma haka nan kawai ki fito haka ga ki nan kamar kendir kowa yana kallon ki a gari wata ma saboda iya bariki yanzu wata ko gelama ba su saka sai ka ga wato wai matan musulma wai da kasan kaga inyamura wai da kaga kasan kaga baka tafiya irin namu na Kaduna kawai a tamfa da zani da adiku da dan kwani kawai haka take yawo tsagai 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 akan titi kai ta mamaki wannan ko ba ta da mafadi ne ko wai tana da miji tana da yaya ko tana da iyaye in kuma dan ya fauna a dan ya fauna dan abu akan dokin wuya haka wanda bai kai ya kawo ba wannan ita ce wajen tana nabi ya ce cewa yar wuta wadda bai ganta ba yake ba mu labarin kamanninta so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah mai kisa ke cewa kar ta bayyana komai sai abin da ya bayyana ba da saninta ba ko ba da nufinta ba sannan Allah ya sake cewa wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna sannan su lulluba khimar din su lullubun su ya rufe wuyayansu ya rufe wuya ya rufe ko ina rub yadda ba za a ga ko ina ba illa wala yubdina zinatahunna kuma kada su bayyana kwalliyarsu shine maganar da muka yi kada ki bayyana kwalliyarki illa li bu'ulatihinna sai ga mazajinsu wata ke da miji to kwalliyarta na mijin ta ne nashi ne exclusive abin mai kayansa kar a bari yana wa kanin miji abokin miji yan ofis din miji duka bai halarta saka kwalliya ba sai haka in ma bukata ya kama za su shigo gida za su ci abinci za a yi iftar ko kuma dama anan suke rayuwa tare da ke ki tabbatar da cewa bai halarta su ga kwalliyar da kika yi ba haka nan aw aba'in babu laifi dan iyaye su ga kwalliya baba da kanin baba duk wani muharram aw abna'ihin ko yaya babu laifi ne sun gani ko ire-irensu har zuwa fadin Allah madaukakin sarki awr rijalal ladina lam yablugu auratin nisa ko kuma mazaje wadanda suke yara ba su san ya yake nufi da mata ba wanda ba su da sha'awa kananan yara amma duk mutumin da yake akwai aure tsakanin ki da shi to bai halarta ya gani ba in ba ya aure ki ba to karshen aya dai Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna kada su dinga buga kafafunsu daga cikin al'adar da larabawa suke yi a jahiliya suna saka wato bangles na kafa munduwa suna sakawa tsintsiyar kafa sai ta saka biyunan biyunan ko ukunan ukucan kuma yana dauke da abin nan beat a jikinsa wanda ta tafiya suna taba juna suna kyararas kyararas suna kara duk sanda ta taka za a ji kara duk sanda ta daga za a ji kara kwatankwacin kamar takalma irin waɗannan na kwaskwas da kuke sa to an hana ki sa wani abu a jikinki wanda in kina tafiya zai dinga yin ƙara kamar yana jan hankali yana inviting din mutane da sai sun waigo sun ga me kike to wannan yana daga cikin abin da aka hana dan ki tsira da mutuncinki saboda waɗannan suna daga cikin abubuwan da musulunci ya kalla game da mu'amalar kiyama ce ta fuskar kwalliyarta da fuskar tsaftarta da abin da ya halasta da kuma wanda aka hana sai mu kokari mu kiyaye dan mu samu mu tsira a wurin Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya bamu damar aiki da abin da muka sani na addini ya kuma gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu ya kuma sa mu gama lafiya ya karba mana ayyukanmu na ibada Allah ya samu dace malam wata ce ke fama da kansa an fara mata chemotherapy shine tace ko yaya za ta yi da azuminta ramar ko za ta yi ko ciyarwa wanda yake fama da kansa ake mishi wannan magani na chemo Allah ya bata lafiya ciwo ne mummuna mai matukar wahala haka nan shi ma maganin ba shi ba wahala ciwon wahala maganin ba wahala Allah ya bata lafiya Allah ya saka fara saboda ita mara lafiya ce in ta ji sauki sai ta rama saboda akwai ranar jin sauki insha Allah idan ta ji sauki sai ta rama idan kuma ta wayi gari likitoci sun yi hukunci cewa ciwon ta is terminal wato sai dai mutuwa ta raba galibi irin waɗannan munanan cututtukan akwai ire-iren stage inda in suka kai sai dai a ce to wannan dai ana manage ne ko to wannan za ta iya komawa zuwa ga ciyarwa in ba a sa ran samun lafiya ubangiji Allah ya bata lafiya kuma mu saka ta a cikin addu'o'inmu ita da sauran marasa lafiyar mu Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ne mu da muke da lafiya Allah ubangiji ya sa ta zama mana a hujja gare mu ba hujja akan mu ba wannan tace mallan an ce idan mutum ya mutu ana bin shi azumi za a rama mishi azumin da ake bin shi shin za a iya ciyarwa maimakon yin azumi idan mutum ya mutu ana bin shi azumi wanda azumi ne na bashi ta hanyar wato ya sha azumi ne bai da lafiya ko ya sha azumi ne saboda yayi tafiya kuma ya warke ko ya dawo daga tafiyar ma'ana ya samu zarafin ramawa kuma bai rama ba tabbas za a biya ba ciyarwa ba za a biya za a rama sawan azumin ramadana ne ko azumin kaffara ne na rantsuwa ko azumin duk wani azumin da yake na wajibi to sai an rama shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashin da Allah yake ban mutum bashin da Allah yake bin mutum shi ya fi cancanta a biya masa fiye da bashin da mutane suke bin shi saboda haka waɗanda kuma za su rama mai su ne waliyansa ƴaƴansa ko ƴaƴanta ko mijinsa mijinta ko matarsa ko wansa ko ƙaninsa ko wanta ko ƙaninta waɗannan auliya iyaye da ƴaƴa mata da maza da yayye da ƙanni waɗannan da za su iya biya mutum wani daga cikinsu ya biya duka ko kuma su rarraba su gaya za su biya wannan tace mallan ya halatta a ce zaman aure ya kasance ba tare da saduwa ba ba tare da wata larura ba kawai dai mijin ya ki kusantar matar tsawon shekara huɗu kuma idan ta yi magana sai ya ce za a gyara idan mutum ya ƙaurace ma shimfiɗar matarsa na tsawon wata huɗu to ya halasta a kai shi gaban alƙali alƙali ya tirsasa mishi dole ya dawo kwana a wajenta ko kuma ya sahale mata daga wata huɗu haka yake a cikin addinin musulunci saboda wanda amma wanda ta ga za ta iya ta hakura ita ta jiyo amma dai in ta ga ba za ta iya ba daga wata huɗu shine mafi tsawon ila'i yaji na maza namiji na iya matar shi yaji mafi tsawo shine wata huɗu amma da zaran ya wuce illazina yulna min sa'im rabbusa arba'ata ashhurin za mu zo cikin shi a cikin tafsirin baqara mutum yana iya matar shi ila'in tsawon wata huɗu shine kwana 120 kun ga shine tsawon kwanakin ta kaba wadda ya raba wasu so da zaran ta kai wannan kwanakin matsayinta na ƙiyama ce wadda kuma take da miji da tana da buƙatar ya biya mata haƙƙinta na zamantakewar aure idan ya ƙi biya to saban Allah yake zalunci yake a sani zalunci ne wannan abin da yake kuma Allah ba zai ƙyale shi haka nan kawai ya tafi scot free ba sannan kuma tana da ƴancin ta sanar da iyayenta ko waliyanta ko ta kai ma alƙali ya bi sawun kes ɗin ya raba auren ko ya tirsasa mishi sai ya koma wurin da take kwana Allah ya kyauta, Allah ya sani. Wata ta ce wai ta yi magana ya ce za a iya gyara babu matsala, ta yi haƙuri, ta yi haƙuri su zama a haka. Idan ta gaba ta iya haƙura, ya halatta mace ta haƙura da yadda ta samu mijinta. Allah ya ba mu labari, wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Idan mace ta ga cewa miji yanzu ba ta gane kanshi, an ga mutun soyayya ya daina yayinta, amma kuma yana tausayinta saboda wani maslaha, kuma maslaha ƴaƴa ko tsoron kada a ce mishi butulu, ita ya aura tun bai da ko sisi, yanzu yayi arziki ba shi da imani da sauransu, sai suka zauna suka yi shawara cewa to shikenan, ni ba zan iya ci gaba da mu'amala aure da ke ba, amma wannan gida na ban miki shi, ki zauna ki da yayinki, kuma duk wata zan aiko miki da kuɗi kaza, ki ci gaba da kula da ƴaƴanki, kuma kina nan a matsayin matata ta aure, in na mutu zaki ci gado. In kin ga kin yarda da wannan, shikenan. In kin ga kin yarda da cewa so ɗaya a wata ko so ɗaya a shekara, kamar irin mutanen da suke da mata a wasu ƙasashe, ko yana ƙasar waje da wata mata, wata kuma tana Najeriya, sai irin yanzu da sallah kawai zai zo nan Najeriya gurin uwar gida, shi kuma suna can da wata ƴar duniya ana cin bariki a London ko a Alƙahira. In kin ga kin yarda shikenan. Haƙƙinki ne idan kin san yadda shi ba komai, amma in baki san yadda shi ba za ki iya ban samun haƙƙinki, saboda haka tana da ƴancin in ta ga ta haƙura, wani dare ne jama'a bai gani ba, ta ga cewa ta haƙura za ta ci gaba da rayuwa, shikenan Allah ya ba da sa'a. Amma kafin yake hukunta haka, ki shawara da waliyanki, iyayenki, ki shawara da su ya zama da sanin su za a yi haka. Malam, ya kamata mutum ya kasance, ya kamata ya tsin, ina ya kamata ya tsin mutum su kasance a karatun at-tashahhud. Ana saka yatsa ne, ana saka hannaye a shimfiɗa hannun hagu, tafin hannun hagu akan cinyar hagu, hannun dama kuma a maƙale yatsin a tsaye da wannan yatsa da ake cema sabbaha, a dinga karkaɗa ta. Na'am, sai a zama tsakanin sujuda biyu yake. Zaman sujuda, zama tsakanin sujuda guda biyu, ana iya yin iftirash, wanda muka faɗa a jiya. Ana iya yin kuma al-iqa'a, shine wato a zauna akan dunduniya, a zauna akan dunduniya akan ka'abain, ya halasta a wannan wajen. Ba mu tsawaita bane a jiya saboda yanayin lokaci, amma za ku ga na yi muku sharing ɗin link na videos ɗin da malaminmu Malam Albani Zaria ya gabatar da wato nasiha akan wannan abin nan. Za mu saka wani malamin mu a addu'a wanda Allah ya mai rasuwa a jiya, shine babban malami Sheikh Abu Ishaqa Al-Huwayni, malami ne cikin manyan malaman musulunci a duniya, mutumin ƙasar Masar. Jiya Allah ya mashi rasuwa, mu sa shi a cikin addu'a, Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ayyukan shi na alkhairi su bi shi, kurakuran shi Allah ya yafe masa. Mu da shi duka muna addu'a, Allah ya sa mu a cikin rahamarsa da gafararsa. Abinda ya bari na tarin ilimi da tarin rubuce-rubuce, ya Allah ka amfana da al'umma musulmi da shi, Allah ka sa kuma ladansa ya ci gaba da zuwa masa cikin kabarinsa. Muna masa addu'a da fatan alkhairi da neman rahama da shi da dukkanin sauran musulmi da malamai da sauran bayin Allah makusanta da na nesa. Muna masa addu'a, Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ani kulla wa la tukilni ila nafsi aw ta'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.